Assalamu alaikum. Masu raro barkan mu da shirin ciki da gaskiya da masu azancin magana ke cewa wuka ba ta huda shi. Shirin da ke bibiyar karin take haƙƙin bil adama. A yau ma muna jihar Yobe kan zargin da wasu matasa suka yi na cewa gwamnatin jihar Yobe ta sake su zuwa gidan yara bayan barazanar fita zanga-zanga kan barewar harkokin ilimi a jihar. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarki Hashim Gumal. Shirin ya sauka a jihar Yobe inda wani matashi da ake kira Kumar Bello Jana ya ce an tura kiyarsa gidan yara suka yi ta zaman jiran shari'a na tsawon lokaci ba tare da sanin wanda ya shigar da kararsu ba. Matashin wanda yake neman akalla ya nuna duniya an take masa yanci ya ce gabannin kama shi ya shirya wata zanga-zanga kan neman gyara harkokin ilimi a jihar. Bello Adamu Jana ya ce su rubuta takardu da miƙa su ta hukumomin da suka dace dan sanar da su shirin gudanar da zanga-zangar lumana a Damaturu. Kwatsam gabannin zanga-zangar sai yan sanda suka kama su har da ajiye su a gidan gyaran hali. Lamarin da ya samu asali ne lokacin da wasu suka kata shugabannin al'ummar jihar tare da rubutun batunci a jikin hoton. Ga dai matashin kwamarar din da bakinsa.
Eh to wai su suna kallon mutane wato suna kallon kaman cewa jihar ta shiga wato wani abu da ma ya kamata a yi mata irin zolaya na wannan hotunan. Shi ne dalilin da ya saka wani ya shirya wannan hoton ya saka. Ya aka fara sharing nashi a Facebook cewa Yobe a hannun ƴan sari.
To ina ji daga wannan
ya saka kuma da ya saka kuma sai hoton ya dan yi trending a wannan time din. To ni in particular ban yi posting wannan hoto ba. But amma akwai mutane da yawa da suka yi posting waɗannan hotuna din a internet. To ni ban san dalilin da yasa aka zo aka kama ni ba saboda tunda an ce waɗanda suka yi fabricating picture din su ake nema da wanda suka yi posting su ake nema. To ni me ya kawo ciki da ni a ciki ke ne fara zargin cewa ko protest da muka shirya zamu yi ba mu samu muna shirye-shiryen zamu yi ko shine ya jawo wannan dalilin da yasa ni na shiga cikin wannan abu.
To waye ne suka kama ka?
Eh da ni da shi Ali M Ali da bana Raul Crack ne suka kama mu.
To waye ne Crack?
Akwai police da ake kira Crack su ne suka zo suka kama mu suka kai mu office nasu suka yi mana bincike. Amma su sauran yara din naji daga baya an ce an kakkama mutane da yawa da suka yi posting photo din wato an ce mun a area command suka yi ta cases nasu wanda su bai kai su prison ba bai kai su ko ina ba. So amma mu namu gaskiya an kai mu prison mun yi wetin trial na kwana 17 sai aka samu bailin mu.
Yanzu kuna zaman baili ne ko an take ku?
Yanzu haka muna zaman baili ne.
Eh mene aka faɗa wani caji aka muku da aka kai ku kotu?
A'a ai abin da aka yi mana ranar Lahadi ni da aka kama ni da na je ni washe gari Monday aka karɓa court order remain order aka tafi da mu prison ba mu je muka tsaya gaban alƙali ba.
Wato ba ma waye ba da bailin ku? Yan sandan ne ko kotu ce ta ba da bailin?
Tunda an karɓa remain order an je an ajiye mu so still lawyer mu ya zo ya shiga saboda ka gani ina fatin PDP ne. So sai fatin PDP ta ɗauka lawyer.
Kai dan adawa ne kenan?
Ni dan adawa ne. Sai fatin PDP ta ɗauka lawyer ta ce je kokarin ai bailin mu. So aka yi cikuku first week ba a samu ba second week ba a samu ba sai da aka shiga third week da kuma taimakon ƴan uwa family da sauransu aka yi ta shige da fice a tatuwa aka samu bailin. So tunda kaga kotu ne ta tura mu a wajen trial still through kotu ne muka je aka karɓa bailin.
To abinda zan ce anan me zaka ce kai kayi wannan abun ne saboda kai dan PDP ne saboda kana adawa da gwamnatin APC ta mai malabu ne ko menene a gaskiyar abin da ya faru?
Eh gaskiya ni abu guda biyu nake daukan shi. Na farko ni dan PDP ne ina ganin cewa adawa ta ce ta jawo wannan abu.
Sannan na biyu kuma kai kanka abin da yasa yanzu inda ce gwamnatin PDP ke mulki a Yobe sai ka zo ka ga ba a yi gyara a secondary ba ko me zaka yi barazanar za ku yi zanga-zanga ko ya zaka yi?
Wannan zan yi barazanar yin zanga-zanga saboda ni zuciya na wato gaskiya nake nema ba wai dan ina PDP wai a ce ko PDP ne yau take mulki idan ba ta yi daidai ba zan ce ba ta yi daidai ba shi yasa ma suna na Comrade din.
To yanzu mene korafinka, menene mai kake kuka da aka yi maka wanda baka ji dadi ba?
Eh, gaskiya ban ji dadi ba, saboda idan har ban kashe wani ba, ban huda wani ba, ban sata abun wani ba, za a zo a min wannan treatment din, a zo a dauke ni rana daya a je nayi kwana daya station, kwanan sauro na washe gari, na kara tafiya prison, na je nayi kwana 17 na dawo gidana. Wato wannan abu ya mun bakin ciki sosai sosai matuka. Ban taba tsammani a dare daya a dalilin wani abin da ni ban yi shi ba zai jawo mun har na je ni a wutin trial.
To kamar yadda watakila aka saurara a makon da ya gabata, filin ciki da gaskiya ya bincike har ya gano sunan daya daga cikin hadimin gwamnatin jihar Yobe, Dr. Sharif Al-Muhajjir, ne yake karan matasan wajen yan sanda, har ma ya ba mu dalilansa na yin hakan.
Dokta Sharif Al-Muhajjir, kai ka dauki mataki a matsayinka kai kadai ne don an ce abun hada hoton shi gwamnatin jihar Yobe mai malabu ne.
To shi ne girma gwamna, ka san dai mutum ne wanda shekara hudu da suka wuce wancan shekaran an yi ta yi masa irin wannan wulakancin, kuma yana hakuri, yana juriya, yana kau da kai, kuma baya cewa komai. Saboda haka wannan karan da aka yi, ni dai a ra'ayina, ni ba zan nemi ra'ayinsu ba. Ni a matsayina na ni kaina, ni ma dan adam, ina da hurumi na, ina da hurumin in kare kaina. In an saka hoton shi yaga cewa shi ba zai damu ba wannan ra'ayinsa, amma ni anan ina magana ne akan ni kaina da iyalina da 'yan uwana da mutuncina. Shi ya saka ni bai saka ni ba, kuma har gobe ranar yau din nan ni gwamna bai kira ni ya ce min in je in saka a kan wani ba, amma fa ya sani cewa ni ba zan kyale ba, saboda ya sani na san ya karanta na ce ni kaina ne. Saboda haka lokaci yayi da zai bar mu, saboda ni da gani ba adalci bane a shugaban mu ya hana mu kare kanmu lokacin da aka zarge mu. Zargi ne wannan ya kamata mu kare kan. Gaskiya magana ba shi ya saka ni ba, amma na sani cewa akwai waɗanda ƴan uwana wanda su ma suka ji wannan abin, suka ji bai musu dadi ba. Akwai wanda kwata kwata ba shugabanni bane a gwamnatance, me ya saka za a saka sunan su ake suna sarin bikin al'umma? How?
Kwamishinin ilimi na matakin farko na jihar Yobe, Dr. Muhammad Sani Idris, ya saurari cikin ciki da gaskiya kan korafin matasan karkashin Bello Adamu Jana na rashin gyara makarantu, musamman wata makarantar sakandare. Kwamishinin ya nemi shigowa shirin da buƙatar a miƙa lambarsa ga matasan don su gana da shi.
Sunana Dr. Muhammad Sani Idris, ni ne kwamishinin ilimi na matakin farko na jihar Yobe. Wannan gaskiya ni ina ganin kishi ne na gari, amma sun kauce hanya da ya kamata su zo su same mu mu tattauna. Sun ce sun rubuta takarda, amma lambar da suka saka a kan wannan takardar duk yadda aka yi a kira ba a samu. Wayannan mutanen suna tuna cewa a duk Najeriya babu state guda ɗaya da take gwamnati take biyan kuɗin waye, kuɗin neko 100% ta jihar Yobe. Suna tuna da wannan, suna tuna da cewa mai girma gwamna ya yi training ɗin malamai saboda 12,000 a cikin shekara 14 ɗin nan, saboda inganta musu yadda suke iya koyarwa. Sun ji labari cewa mai girma gwamna shi ne yake biyan kuɗin yaran Yobe su yi karatu a wa'insu makarantu, kamar su science technical a Sokoto, kamar su tulip a Mamudu, kamar makarantu duk haka na wanda ba na gwamnatin Yobe ba, wanda gwamna ne yake biya. Waɗannan yaran sun ji gode wa gwamna, ana misali da sama da lissafi 200,000 da ya raba domin yaran su yi karatu. Waɗannan yaran ana misali sun tuna kamar cewa gwamna yana ba da kuɗi, ana extension program inda ake tara yara sama yaran HS3 gaba ɗaya a koya musu karatu. Waɗannan yaran suna tuna cewa ana misali da Yoben aka yi jarabawa a cikin yara 14,000 yara 100 ba sa fice 200 ne da suke samun 5 credit including English, amma yau ba na jaraba da muka yi wannan ta bana bata gama fitowa ba, ita ma ta banan yaran suna ta sa ta a social media cewa bara a cikin yara 14,000 da muka da suka rubuta jaraba 7,000 duk gaba ɗaya sun samu 5 credit including English. Amma duka wa'annan alherin ba za a gar su ba, sai dai a tuna kawai ba gyara dukkan ajujuwa ba. Allah misali yaran nan Allah ya saka musu rahi, kuna kuna cewa mai girma gwamna ya gina mega school guda 14 wanda wayannan mega school din yanzu in ka zo ba za ka gane ba, a Yobe suke ko a London suke, suna miki godiya cewa ya sa a budget zai gina makarantar nan guda 8 gaba daya. Suna da labarin cewa gwamnati yana kunkusa kofofi
don
ne muke mun a zo a gina masa makarantu. Har yau Allah ya taimake mu.
Doctor, mun kyale ki zaka cinye mana shirin gaba daya yanzu dai. A takaice waɗannan yaran idan matasan nan idan suna son su gana da kai su ga bayanan nan akan takarda ko kuma su ma wasu tambayoyi za su iya samun ka.
Kwarai abinda nake so shine da Allah ka taimake ni saboda lambar da suka rubuta akan takardar mun fi wata ɗaya muna kokarin kiran su ba mu same su ba a taimake su a ba su lamba ta su zo nuna musu duk abubuwan da mai girma gwamna yayi kuma su ba mu shawara harkar ilimi ba mutum ɗaya ne zai iya gyara ta ba kuma harkar ilimi ba kwana ɗaya za a gyara ba zo mu zauna mu shawara.
Masu raro, da yadda Allah wannan shiri zai miƙe lambar kwamishinin ilimi na matakin farko na jihar Yobe ga su matasan da suka shigar da wannan korafi domin a zauna tare da samar da mafita ga wannan batu mai matuƙar muhimmanci ga al'ummar da ake shugabanta. Sai a sare mako mai zuwa domin jin wani sabon shiri. Yanzu amaradin Nasara da Mai Hikaya da ke birnin Abuja, daga nan birnin Washington DC ne Sarfi Hashim kuma da ke cewa mu kasance lafiya.